Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an gudu lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Laraba 30 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Murtala da kanin labarai.
To Aisha, sojoji a kasar Gabon sun ce sun hanfarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki, kuma sun saka shi a daurin talala. Wasu mazaje biyu 'yan kasar Uganda sun kasance na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar. Sakatariyar kasuwanci ta Amurka ta kammala ziyarar kwanaki hudu a ƙasar China, wanda shi ne mataki na baya-bayan nan na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma, kamar yadda mai yiwuwa aka ji a cikin kanin labaran, sojojin kasar Gabon sun hamɓadar da gwamnatin Ali Bongo.
Yawancin doyiwa suna arfizin kamfatishuwa gabaninsu da suna gama kanuka da Faransa tana cutan kasashe wajen tattalin arzikinsu.
Sannan kuma har yanzu a kan juyin mulkin na kasar Gabon, muna ɗauke da ƙarin bayani da kuma ra'ayoyin al'umma kasar.
Aini dai kaman Kamaru na shashi mumu abin da ya kalle mummunan Kamaru da su can mu yan uwa ne sun so mu. To abu hakan ya faru, to dole zai taba zefan sama ya taba mutane.
Ayo ma za mu kawo muku shirin Arewa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Bayan nan kuma za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Amma kafin nan za mu fara da jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani rukunin sojoji a kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun ce sun hanfarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki, haka kuma sun saka shi a daurin talala. Jami'an sun ba da sanarwar juyin mulkin da safiyar yau Laraba a gidan talabijin na kasar na Gabon 24. Jim kaɗan bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa Bongo ya yi nasarar zarcewa a wa'adin mulki na uku a babban zaben da aka gudanar a ranar Asabar. Jami'an sun ce an soke sakamakon zaben, haka kuma an rusa dukkan hukumomin gwamnati tare da rufe kai iyakokin ƙasar har sai yadda hali ya yi. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar kuma, sojojin sun fitar da wani bidiyo suna kirarin cewa sun tsare Bongo. To sai dai da alama shugaban ƙasar bai ba da kai ga juyin mulkin ba.
I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world.
Yace ni ne Ali Bongo shugaban kasar Gabon, ina son isar da sako zuwa ga dukkan abokanmu na duniya da su yi magana da kakkausan murya akan yadda mutanen nan suke tsare da ni da iyali na. Dana yana wani wajen, mai daki na ma ba ta tare da ni. Yanzu haka ina cikin fadar shugaban kasa kuma ban san abin da ke faruwa ba. Ina jaddadawa ku fito ku yi magana. Bongo ya dare kan mulki ne karon farko a shekara ta 2009 bayan rasuwar mahaifinsa Umar Bongo, wanda ya shugabanci kasar mai arzikin man fetur tun daga shekara 1967. Zaben kasar na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin rashin masu sa ido na kasa da kasa, lamarin da ya haifar da damuwar rashin adalci. Bayan nan kuma gwamnatin Bongo ta tsinke yanar gizo tare da saka dokar hana yawo a fadin kasar, tana mai cewa hakan ya zama wajibi domin hana yada labarin kanzon kurege. Wasu mazaje biyu 'yan kasar Uganda sun kasance mutane na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar. A cewar masu gabatar da ƙara, Julius Baruhanga da ke gundumar Jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekaru 12, wani mutum kuma mai shekaru 20 Michael Opolot. Shi ma ana zargin ya aikata badala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin Soroti da ke gabashin kasar. Justin Balia, wani lauya daga kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke kare Opolot, ta ce ana zargin kama wanda ake kariya ne yana badala da wani mutum mai na ƙasa. yanzu haka Apollo tana fuskantar yiwuwar hukuncin kisa idan har aka same shi da laifi a ƙarƙashin dokar hana luwadi da ta soma aiki a watan Yuni. A lokacin da suke zartar da dokar, hukumomin gwamnati sun ce suna kariyar tarbiyya da ɗabi'un jama'ar Uganda akan abin da suka kira munanan ɗabi'un ƙasashen yammaci.
Nan da ɗan wani lokaci Murtala zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu, amma yanzu ga rahotonmu na farko. Kamar yadda mai yiwuwa waɗansu ku suka ji a cikin labaran, bayan sanar da kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo, sojojin da suka kwace mulkin sun sanar da soke zaben shugaban ƙasar na makon jiya da ya baiwa Ali Bongo Ondimma nasara a karo na uku a ƙasar da ke da arzikin man fetur, lamarin da ya janyo martani a ciki da wajen ƙasar. Ga wakiliyar muryar Amurka a Turai Ramutu Garba da ƙarin bayani.
Muryar jagoran juyin mulki na ƙasar Gabon kenan. A wata sanarwa da yi a kafar talabijin ta ƙasar yana mai cewa sun kama shugaban ƙasar kuma suna tsare da shi inda likitocinsa ke duba shi, sannan ya zana sunayen wasu mutane da ya ce sun kama bisa laifuka na cin amanar ƙasa. To dan jin halin da ake ciki, na tuntubi wata 'yar jarida mai suna Fatih Raina da ke zaune a Libreville babban birnin ƙasar. Ta ce kawo yanzu dai ƙura ta lafa bayan ƙarar harbin bindiga da aka yi ta ji jim kaɗan da sanarwar sojojin da suka kwace mulki.
Alamu dai sun nuna mutane da dama sun ji daɗin juyin mulkin ɗin.
Don suna cewa sun gaji da shi tsohon shugaban ƙasar ɗin, ana so komai ya sanja komai ya sake a gari. Bayan wannan kuma akwai so makame a cikin mutanen da ke kamawa, akwai shi ɗan shi shugaban ƙasar ɗin wato Nojin Bongo Valentin da yan juyin mulki suka kama su da laifuka da yawa sosai.
To wannan juyin mulkin na ƙasar da ke da arzikin man fetur dai ya kasance irinsa na takwas a kasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Dr. Garba Musa malami ne a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Marseille da ke Faransa. Ya dai danganta boran da ake gani a baya-bayan nan a waɗannan kasashen da adawa da 'yan ƙasan ke yi wa dangantakar shugabannin kasashensu da Faransa.
Matasan Afirka da social society, civil society, yawancin doyewa suna accusing kamfanci shugabanninsu da suna gama kanuka da Faransa tana cutan kasashe wajen tattalin arzikinsu. Kun gane kamar yanzu a ce Gabon suna da man fetur, suna da itatuwa, suna da abubuwa da arzikin ƙasa. To kuma ya isa kamar akwai talauce, matasa ba su nan ga samun aiki. To abun nan ya sa kamar matasa ba ma a Gabon ba, a ko'ina suna nan sun tashi suna contesting abubuwa.
A nasu ɓangaren sojojin da suka kifar da gwamnati sun dai nuna cewa sun yi hakan ne domin kare fararen hula da muradansu. To ko me zai kasance makomar ƙasar ta Gabon bayan wannan juyin mulkin da tuni masana ke cewa ka iya fuskantar turjiya? Abba Sadiq wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaron yankin Afirka.
Ba a iya cewa ikon da za a yi Gabon a nan gaba zai zama kamar wanda aka taɓa yi, tunda wani mutum daban ne zai fito. Wanda ya ɗauki iko ya san mutane suna jiran shi kan ya kawo tahiyyar iko daban da wanda mutane suka saba gani, wanda yake Gabon ƙasa ce mai arziki amma mutanenta suna cikin talauci.
To a shekarar 2009 ne Ali Bongo ya hau karagar mulki bayan mutuwar mahaifinsa, wannan dai ba shi bane kuma karan farko da aka yi yunkurin kifar da gwamnatinsa. Don ko a shekarar 2019 sojoji sun yi yunkurin kifar da gwamnatinsa ba tare da sun yi nasara ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoto. Masauraro, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da ƙarshen labarin duniya.
Sakatariyar kasuwanci ta Amurka Gina Raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a ƙasar China, wanda shine mataki na baya-bayan nan da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. A cikin jawabin da ta yi a yau Laraba, Raimondo ta ce tana da fatan yin shawarwari akai-akai da kuma kai tsaye tare da jami'an kasar China, amma kuma ba ta tsammanin za a warware duk matsaloli da Beijing a lokaci daya. Tun da farko a ziyarar tata, ta ce kamfanonin Amurka sun gaya mata cewa rashin adalci na kasar China da yanayin rashin tabbas tare da tsangwama mai tsauri ya sa kasar ba za ta iya zuba jari ba. Raymond ya ce bangarorin biyu sun shirya ganawa da ƙwararru domin tattaunawa kan takaddamar kare sirrin kasuwanci da kuma musayar bayanai kan yadda ake sarrafa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje, yayin da Amurka da China ke rike da sama da dala biliyan 700 a harkokin kasuwanci na shekara. Karuwar tashe-tashe hankula a shekarun baya-bayan nan ya sa ya zama kalubale ga kamfanonin Amurka yin aiki a kasar China. A ƙarshe, jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ta yunkura a yau Laraba domin tunkarar guguwar Idalia wadda a yanzu take mataki na hudu, inda masu hasashen yanayi ke sa ran yankunan bakin teku za su fuskanci muguwar guguwar ruwa. Hadarin Idalia ya maka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Florida, yayin da tsakiyar guguwar ta tunkari gabar tekun Gulf na jihar tare da iskar da ke tafiyar kilomita 215 cikin sa'a guda. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce Idalia ta ƙarfafa rukuni na hudu, mataki na biyu mafi ƙarfi sa'o'i gabanin sassautawar da ta yi a yankin Big Bend.
Kutala Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Kamaru, kuma har ila yau a kan batun juyin mulkin da aka yi a Gabon. Da sanyin safiyar yau Laraba ne al'ummar kasar Gabon suka wayi gari da labarin juyin mulkin, inda sojoji suka hambarar da shugaban kasar Ali Bongo daga karagar mulki. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na dauke da karin bayani daga amban a iyakar Kamaru da Gabon.
Shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba yana a tsare a gida da iyalansa da likitocinsa da suke kewaye da shi, kuma an kama ɗaya daga cikin ƴaƴansa musamman bisa laifin cin amanar ƙasa kamar yadda sojoji suka sanar.
Du comité pour la transition et la restauration des institutions.
Muna sanar da al'ummar Gabon da fadin duniya gabaki ɗaya cewar Ali Bongo da iyalansa suna tsare a gida tare da likitocinsa. Waɗannan mutane da zamu kira sunayensu kuma zamu mika su gidan shari'a a bisa laifin cin amanar ƙasa, cin hanci da rashawa, amfani da tambarin shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba, dillancin muyagun ƙwayoyi. Su ne Nureddin Bongo Valentin, Yan Gislain Ngolo, Muhammad Ali Saliu, Abdul Hussaini, Jesse Ela Ekoga, Steve Jeko, Siriak Goranjani. Ali Bongo da kansa ya bayyana cikin wani bidiyo da aka yada a yanar gizo-gizo, inda ya tabbatar da cewa
Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all friends.
Ina sanar da jama'a gaba daya cewa sojoji sun tsare ni a nan gidana. Ban san halin da muke ciki ba. Ku fito gaba daya. Ku tona asirinsu. Na kuma neman taimakon abokan arziki a fadin duniya domin mu samu mafita dangane da wannan al'amari. Abin mamaki a nan shi ne farin cikin da mafi yawancin al'ummar kasar suka nuna kan wannan juyin mulki, musamman Noe Ndinga, shugaban wata kungiyar malaman makaranta, inda ya ce wa muryar Amurka,
je dirais que
babu shakka a yadda kasar mu take tafiya, alamu sun nuna za a kai wannan mataki. Duk kokari da shugaba Ali Bongo yayi wajen haɓaka tattalin arzikin kasar mu, mun san ba shi da koshin lafiya. Yanzu fatar mu dai ita ce sojoji su sanar da mu manufarsu bayan sun kayar da gwamnatin
Boko.
Daruruwan sojoji sun fito kan titi suna kirarin sunan General Brice Oligui Nguema, shugaban rundunar tsaro mai gadin hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba. Shi ake ganin zai mai gurbin shugaba Bongo. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Ambam, iyaka tsakanin Gabon da Kamaru.
To an gaishe ka Muhammad Bashir Laden. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da yake kawo lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba shawarar dattawa kan yadda za a sassauta kuncin tattalin arziki a yankin na Arewa, sai kuma yadda aka bude burtali a tsakiyar Arewa maso gabar don ba wa makiyaya da manoma haƙƙinsu. Hakika. Duk wanda ya yawo a yankin Arewa ‘yan kwanakin nan zai ga yadda akasarin talakawa suke gwagwarmayar neman abinci sau uku a wuni, inda wasu kan koka cewa akan samu kwanaki ba ɗora tukunya ba. Ba mamakin aka samu girbin hatsi a ƙarshen damunar nan, za a fara ganin sauƙin ƙalubalen. Ɗaya daga dattawan Arewa, Alhaji Shehu Ashaka, ya ce rashin ƙarfafa tattalin arziki a ƙananan hukumomi ta hanyar tura kuɗi kai tsaye ya ƙara ta'azzara ƙalubalen a Arewa.
To, abubuwan nan da suke faruwa na furu abubuwa ne wanda gwamnati ba ta shirya gyara su ba, saboda ai ta san daga inda raunin yake. Amma duk maganganun da ake har yanzu ba a ɗauko wata hanya wadda za a gyara wannan ɓannar da ake ciki ba. Abin da zai iya gyara maka wannan ɓannar fa shi ne maganan nan da ake yi. Babu wani a duniya wanda zai iya cewa zai baka kuɗi kyauta ko ya baka abinci kyauta ya wadatar da kai. Ba wani zai iya, amma a baka hanya wadda zaka nemi abincinka da kanka. Karamin abu a wanda zai iya gyara wannan matsalan ita ce gwamnonin ƙasan nan sun fi ƙarfin gwamnatin tarayya din, saboda idan baka dawo da local government kuɗinta ba a ɗauki wata shida nan kawai ka bawa kowace local government ka bata kuɗinta ta gyara makarantu, ta gyara kwalbati, ta gyara asibitoci, ta yi wannan da kudadanta. In ta tafi gyara, in an kai kudin na local government, chairman din local government dai dan local government din zai dauka ya ba aiki. Ko bai ba dan local government din ba, in dan wani wuri ya ba ma zai zo ya yi aikin, dole mutumin local government din shine zai laboranci, shine zai gini, anan za a sai cementin da za a yi aiki, anan za a sai katako, anan za a sai kusa, anan za a sai fenti. Duk wani abin da za a dan juya mutumin ƙauye din ya samu wani abu a nan leburan da zai yi aikin za a ɗauki shi. Idan ka yi wannan, dole mutane sai sun samu abin yi wanda lalle ne wannan abin zai taimaka. Duk wata local government da ka sani, ka yi mata wannan abin na wata shida ka ga menene abin da zai faru, wani canji za a gani.
Wato dai Alhaji Shehu, wannan rashin ba da kuɗi kai tsaye ga ƙananan hukumomin nan shi ma ya taimaka wajen ƙara talauci ne a ƙasa.
Shi ne ma ya haifar da bala'in da ake ciki. Duk bala'in da ake ciki ɗin nan babu abin da ya kawo shi sai rashin abin yi. Rashin abin yi kuma ba kowa ba ne zai zo birni ya samu abin yin dama. Kana ƙauyenku, idan local government ɗinku tana da kuɗinta a hannunta, za ta ba wani ginin makaranta ko renovate ko gyaran makarantan ko gyaran asibiti ko sayan kayan abubuwa dan local government din dai zaka ba. Amma duk an san wannan abun fa, amma kawai ka bari sai gwamna ya zo ya dauke kudin local government din ya shigo binni wa ina yin gada. Kai ina ruwanka da wata gada? Wannan gada fa babu mai amfana daga shi ne sai yan China din da ya dauko ko kuma yan Indian da ya dauko.
Wato dai Alhaji, akwai wasu ayyuka da ake yi a jihohi da ba su da wani tasiri ga akasarin al'ummar jihohin kenan.
Kudi ne fa yanzu kana da kudin ka ne Nasiru. Kai kuɗin naka ne fa, amma ba za a tambaye maka me za a sai maka ba, sai dai kawai a zo a ce an sai maka da kuɗin ka. Kuma ba a tambaye ka wannan abin kake so ko ko ba shi kake so ba. Kai kana da abin da za ka yi da kuɗin naka, ƙauyen naku ga sai ka je makaranta ɗari a nan yanzu, wallahi za ka samu yaran duk gaba ɗaya a zaune suke a ƙasa. Amma in kuɗin na hannun ciyaman na local government ko sata zai maka a cikin kashi 10 bai wuce ya saci kashi 3 ba. Kashi 7 ɗin kuwa in an sata a ƙasa, sai kaga abin da ta fito. Idan ka ba mutane waɗannan abubuwan, ka bai da su ƙasa ɗin, duka zubar da shugabannin tun daga saman har ƙasa, kowa ya san wannan damuwar. Amma sai a ta magana wai za a sai abinci, za a raba wa mutane kuɗi, nawa za ka ba su? Ka bar mutum ya je ya leburancin da zai samu naira 1,500 a rana ko 2,000 a rana. Gobe ma in ya fito ya san ya tafi inda zai tafi ya je ya leburancin.
Wato wannan naira biliyan 5,500,000,000 da aka tura wa jihohi ana murna za a samu sauki. Saukin zai yi ya samu kina wannan mahangar.
Kai ma ba ji kai ba, sau nawa ake yi biliyan nawa ake rarrabawa kafin a raba biliyan 5 din biliyan nawa aka raba.
Na ga kukan jihohin arewa ya yi yawa, mutane suna tafiya aka ce a kan titi, ma wasu suna tsallake titi, wasu san ma suna tsallakewa saboda kuncin da ake ciki a yankin. Kuma yankin nan shi yafi kowane yanki albarkar noma, me ba wani lalata abubuwan haka?
Ya za ka yi ka noma tun da baka da kwanciyar hankali, yanzu kana Sokoto ko kana Zamfara ko kana Niger ko kana Katsina ko kana Kaduna, maganar ka ce za ka shiga daji ma ka je ka yi noma akwai ta ne?
Dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka, kuma shirin Arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Jihar Gombe ke tsakiyar jihohin Arewa maso gabar Shida, da hakan ya sa kusan zai wuya makiyaya daga kasashen makwabta su shigo yankin ba tare da ratsawa jihar ko gefen jihar ba. Gwamnatin jihar ta kafa kwamiti don duba farfaɗo da burtali da zummar raba gardama tsakanin manoma da makiyaya. Khalid Ahmad na faɗa na matsayin mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar da ya duba yanda wannan matakin ka iya tasiri.
Aka fitarwa makiyaya hanyoyi yanda za su je su yi kiwo da yanda dabbobi su zo sha ruwa da sauransu ba tare da sai an ratsa gonan wani ba ko an je an yi wani abu na fitina ko na tashin hankali. A shekarun baya wannan abun rashinsa yakan kawo har ma kisa da sauransu ko kuma asara. Bayan Allah sun gama noman su sun komai abinci ya fara fitowa, sai a zo a samu matsala na makiyaya, a zo a cinye wa mutum gonansa, wani lokaci har ma a kai ga kisa bayan an ma cinye din. Tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ba mu samu rahoto ko guda ɗaya inda aka kashe wani ko aka ciwa wani abincin gonarsa ko kuma aka samu wani abu na rashin tsaro.
Yauwa faɗa mana kalin na faɗa yaya aka yi wani irin burtali aka shata yadda aka samu saukin wannan matsalar.
To alhamdulillahi yadda aka shata burtulin, mai girma gwamna ya sa kwamiti ne na musamman ga mutanen da suke zama a waɗannan areas ɗin, ya ɗauko asalin makiyayan, ya ɗauko asalin manoma, kwamiti su je su duba ta ina za a maganin wannan matsaloli da suke faruwa. Suka je suka duba an haɗa hadda jaurabe a ciki, hadda ma irin mutanen gari haka masu kiwo bibbiyu uku ɗin nan waɗanda suke zama a wuraren. Su mai girma gwamna ya sa aka lalumo masa, su da yake su suke zama a wurin kuma su ne manoman kuma su ne makiyayan, sun san irin matsalar da take faruwa, sun san irin abin da ya haddata wannan fitina da wannan masifa da wannan kuma cin haƙƙin al'umma.
Wato jihar Gombe tana ma iyaka da jihohin duka Arewa maso gabas ɗin nan guda shida, kuma na san makiyaya yana tasowa daga har ƙasashen waje ma suna shigowa su wuce suna da burtali, ta ina aka shata wannan burtali?
To alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa waɗanda makiyaya suke shigowa irin su Kamaru, irin su Nijar da sauran wurare haka. Idan suka fito ina suke yi? Ake samun irin waɗannan matsaloli na ɓarna. Mutanen waɗannan areas ɗin sai suka zo suka ce lalle suna fitowa daga wuri kaza. Idan suka fito daga wuri kaza ɗin na ko ga wurin da suke bi a je a samu matsala ta cin amfanin gona har ma ya kai ga kisa da sauransu. Gwamna ya ɗauko asalin taswiran wuraren daga ta inda kuma suke fitowa har ma a kai ga sun cutar da wani ko kuma sun samu wani matsala. To daga wannan wurare da suke shigowa ta kowane yanki da gabar da yamma da kudu da arewa a jihar Gombe sun ya fitar da wannan tsari yanda babu yanda za a yi ratso inda suke bi din nan. An fitar musu da haƙƙinsu, an fitar musu da hanyoyin da za su je su yi kiwo ba tare da su tsangwami kowa ba, ba tare da kowa ya tsangwame su ba.
Wato ma'ana kamar an dawo musu da hanyar da za su na wucewa kenan ba sai sun taɓa gonaki ba.
Eh lalle tabbas da aka nuna wurare da ake fitowa da su sai aka yi katanga ta inda za su shiga kaya su taɓa kayan wani ko kuma a kai ga su fito ta wani wurin da za su kai ga ma har ma a ce sun sace wa wasu abincinsu ko shanayensu. sai aka fitar musu da tsari hanya ta musamman.
Wato dima ana yanzu makiyaya da suke tafiya suna da hanyar su da suke wucewa idan sun shiga gona zalunci ne karambani suke. Haka manoma ma akwai inda ba za su yi noma ba sun san cewa wannan hanya ce da makiyaya ke bi.
Lallai haka aka yi abin kuma haka aka tsara shi babu yanda za a yi azuwa ya kasance har sun bi ma inda ake noma. Haka zalika idan ka tashi dawowa zaka bi ta inda ka bi ne ka shigo. An tabbatar da an zabi wuri wanda akwai abin da dabbobin za su ci su sha.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar ya cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta sakonnin email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tunkan Makeri da Alhaji Muktar Mai Shago Dawakin Basa da Safiyanu Ali Marafan Doka Sarkin Tashar Birnin Gwari. Suka ce assalamu alaikum BOA da sannu a hankali kasashen yammacin Afirka za su koma a ƙarƙashin mulkin soja. Babu abin da yake jawo haka sai rashin adalci da danniya da dakawawa akan dukiyar ƙasa da mahukunta suke yi. Kasar gaban da Niger Allah ya muku mafita. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ngwaka rufin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam BOA Hausa. Tabbas waitar samun juyin mulki a kasashenmu na Afirka abin takeici ne. Muna kira ga shugabanninmu da su rika yin adalci ga waɗanda suke mulka. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni nagari a kasashenmu na Afirka masu ƙaunar al'ummarsu. Amin summa amin. Sako daga Shehu Adamu Rajau ya ce ga alama dai juyin mulki na nema zama abin yayi a Afirka. Garin yadda ba mu gama jimami a Nijar ba sai kuma gashi an yi a Gabon. To Allah ya kyauta. Albarkacin ranar tunawa da mutanen da suka bace da ke gudana a yau. Muna addu'ar Allah ya kawar mana da dukkan matsaloli da ke zama sanadiyar bacewar jama'a a cikin duniya baki daya. Sako daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri. Sai sako daga Yusuf Meleda Gwalolo da Malam-Malam Mai Zanen Hula Gwalolo Jihar Bauchi. Suka ce salam BOA Hausa. Kin zuwan shugabannin tsaron Najeriya gaban 'yan majalisar wakilan Najeriya don sasanta rikicin manoma da makiyaya a jihar Gombe akan abin takeici ne. Da fatan za a ɗauki mataki a kansu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwansa gaya. Abin mamaki ga al'ummar Nijar yau gashi suna neman korar uwar gijinsu daga ƙasar. Ya kamata al'ummar Nijar su ba a hankali don kuwa kayan kai duk na mallakar wuya ce. Da fatan Allah ya shiga tsakani.
Madalla yanzu kafin mu karkara shirin ga Murtala ya sake dawowa da labarai a takaice.
To a takaice wani rukunin sojoji a kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun ce sun hamɓarar da shugaban kasar Ali Bongo daga kan mulki aka kuma sun saka shi a ɗaurin talala. Jami'an sun ba da sanarwar juyin mulkin da safiyar yau Laraba a gidan talabijin na kasar na Gabon 24 jin kaɗan bayan da hukumar zaɓen kasar ta bayyana cewa Bongo ya yi nasarar zarcewa a wa'adin mulki na uku a babban zaɓen da aka gudanar a ranar Asabar. Wasu mazaje biyu 'yan kasar Uganda sun kasance mutanen farko da za su fuskanci hukuncin kisa a ƙarƙashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar. A cewar masu gabatar da ƙara, Julius Baruhanga da ke gundumar Jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekara 12. Wani mutum kuma mai shekaru 20 Michael Opolot shi ma ana zargin ya aikata baɗala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin Soroti da ke gabashin ƙasar. Sakatariyar kasuwanci ta Amurka Gina Raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar China wanda shine mataki na baya-bayan nan da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. A cikin jawabin da ta yi a yau Laraba, Raimondo ta ce tana da fatan yin shawarwari akai-akai tare da jami'an kasar China amma kuma ba ta tsammanin za a iya warware duk matsaloli da Beijing a lokaci daya. Jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ta yunkura a yau Laraba domin tunkarar guguwar Idalia wadda a yanzu take mataki na hudu inda masu hasashen yanayi ke saran yankunan bakin teku za su fuskanci muguwar guguwar ruwa. Hadarin Idalia ya maka ruwan sama kama da bakin kwarya Florida yayin da tsakiyar guguwar ta tunkari gabar tekun Gulf na jihar tare da iskar da ke tafiyar kilomita 215 a cikin sa'a daya.
To masu sauraro, iya shirin namu kenan na wannan lokaci, sai zuwa can anjima da daren ku kuma misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Mu zo muku da shirin mu na dare yanzu a madadin Murtala Farid Sanyina, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladders Grisham wata ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Justin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.